والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ƴan uwana musulmi Allah yana umartar mu mu ji tsoron sa mu kiyaye dokokin sa mu bi umarnin sa duk wanda Allah ya shiryar shi kadai ne shiryeye wanda Allah bai shirye da shi ba ba wanda zai iya shirye da shi ya Allah ka shirye da mu ƴan uwana musulmi mu ji tsoron Allah mu lazimci biyayya a gare shi tsoron Allah da ci gaba da yi masa da'a da ƙauracewa saba masa shine zaman lafiyarmu shine kwanciyar hankalinmu shine tattalin arzikinmu shine albarka zuri'anmu Allah ta'ala ya mana ni'ima ko in ce ya mana ni'imomi masu tarin yawa wannan shi da kansa ya ce ni'imomin da ya mana sun fi karfin kirgawa wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha inna allaha laghafurur rahim idan da za ku ce ku kirga ni'imomin da Allah ya muku Allah ya ce ba za ku iya ba ba za ku iya ba kirgawa kawai daya biyu uku hudu biyar ba za ka iya ba ni'imar gani ni'imar ji ni'imar magana ni'imar lafiya ni'imar rayuwa ni'imar tafiya ni'imar ni'imomi ga sunan ni'imomin dukiya ni'imomin ƴaƴa ba za ka iya ba sai dai ka faɗi iya abinda za ka faɗa kuma wanda ka bari baka faɗa ba sun lullunka abinda baka faɗa ba dubin dubata zaka ƴan uwa musulmi daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa bayansa akwai ni'imar zuriya Allah ya baka zuriya wannan ba ƙaramar ni'ima bace Allah ya baka zuriya wannan ba ƙaramar ni'ima bace shi da kansa ya faɗa ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ta'ala ya sanya muku matan da za ku aura daga cikinku daga jinsunku ba a ce ka auro giwa ba ba a ce ka auro jaka ba ba a ce ka auro kare ba ba a ce ka auro doki ba a ka auri yar adam yar uwarka ja'ala lakum min anfusikum azwajan bayan wannan ni'imar wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada daga waɗannan matan da za ku aura Allah ya ce sai muka sanya muku ƴaƴa da jikoki kai mun dan adam matarka yar adam ɗanka ɗan adam ƴarka yar adam sannan jikokinka ma duk ƴan adam ne ba ka da jika a cikin karnuka ba ka da jika a cikin jakuna ba ka da jika a cikin dabbobi duka ɗan adam ne shi kuma Allah ta'ala ya wa ɗan adam abin da bai wa sauran halittu ba irin halittar ma da Allah ya yi maka babu wani abin halitta da Allah ya halitta haka babu shi in kana son ka ƙara godewa Allah kalli halittarka kuma kalli halittar alhanzir kalli surar da Allah ya baka kalli surar giwa kalli surar da Allah ya baka kalli surar kare da jaki da doki babu wanda za ka ce ina ma an baka surarsa an bashi surarka babu kai ka san ko iya halittar da Allah ya maka an girmama ka Allah duka ya maka wannan manufar Allah ka gode masa ka bauta masa shi kadai warzaqakum min al-ibad Allah ya arzuta ku daga dadadan abubuwa da haka ƴan uwa dan adam zuri'arka ci gaba ne na rayuwarka ci gaba ne na rayuwarka ko da ka mutu idan kana da ƴaƴa ba za a manta da kai ba za a ringa ganin ƴaƴanka zama maka alkhairi su fi maka addu'a kuma duk abokanka da sun gansu ƴaƴan wane ne Allah ya ji kansa sanadiyar abin da ka bari ana ganin su ana maka addu'a musamman idan kai abin da ya kamata game da waɗannan zuri'a taka. Sannan yan zuri'a ci gaba ne na rayuwar dan adam baki daya, imtidadu lil bashariya. Shi sa Allah ta'ala ke cewa huwal ladhi ja'alakum khala'ifa fil ard, Allah ya sa ku masu mayar juna. Waɗannan su tafi, waɗannan su zo, kakanni su tafi, iyaye su zo, iyaye su tafi, iyaye su zo, iyaye su tafi, jikoki su zo, jikokin jikoki. Haka Allah ta'ala yake khala'ifa fil ard, waɗannan su mai waɗannan, waɗannan su mai waɗannan. Zuri'a da su ne ake ci gaba da taimakekeniya. ‘Ya’yanka da jikokinka suna ci gaba da mu’amala da ƙulla zumunci, kana lahira ana ci gaba da zumuncin da Allah ya ƙulla maka ya baka, kana samun lada. Sannan a sami tarahum sada da zumunci, a sami mu’amala tsakanin dangin wannan da dangin wannan, surukan wannan da maƙotan wannan, ana ci gaba da mu’amala. Allah ta’ala ya ce, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya tallintal. Wa khalaqa minha zawjaha, kuma matar wannan ran kwaya ɗaya daga jikin wannan ran kwaya ɗaya Allah ya halicce ta. Allah ya halicce Hawwa'u daga jikin annabi Adam. Wa basa minhuma, kuma daga su biyun Allah ya yada rijalan kaseeran wa nisaa, maza da mata masu tarin yawa. Allah ya ce ku ji tsoron Allah wanda kuke cewa a ba ku saboda shi, ka ce a ba ni don Allah, a ba ni saboda Allah. Wal arham, kuma ku ji tsoron saba wa zumunci, ku ji tsoron yanke zumunci. Inna Allah kana alaikum raqiba, Allah yana nan ya sa ido a kanku, ya sa ido a kanku, ana lura da motsinku da shuruɗinku. To ‘yan uwa, kamar yadda zuri'a ta zama ni'ima ce a gare mu, kar mu manta kuma amana ce Allah ya ɗora a wuyanmu, amana ce Allah ta'ala ya ɗora mana mu kiyaye. Ita kuma haƙƙin amana a kiyaye ta, kar a tozarta ta. Haƙƙin amana a kula da ita, kar a ainihin wulaƙanta ta. Allah yana cewa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, a kiyaye da amana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana amana ta kula da addinin ‘ya’yanmu, ta kula da halayen ‘ya’yanmu, ta kula da hankalin ‘ya’yanmu, ta kula da abokan ‘ya’yanmu, ta kula da abin da ‘ya’yanmu suke kalla, da wanda ‘ya’yanmu suke saurara, da guraren da ‘ya’yanmu suke zuwa. Wallahi duk sai Allah ya tambaye mu. Kuma ya gaya mana ɓaro-ɓaro ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ku tsare kanku kuma ku tsare zuri'anku daga wuta. Wa quduha an-nas wal hijara, wutar da ba ta cin komai daga dutse sai ɗan adam. An-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ku sanya wiƙaya, ku sanya hijabi, ku sanya sitira tsakaninku da wuta irin wannan wadda Allah ta'ala ya ba da labarinta. Kulawa da addinin ‘ya’yanmu shi ne farin cikinmu, shi ne zaman lafiyarmu, shi ne jin daɗinmu. Domin yaro in ya taso yana kula da, an koya masa kula da addini, ma’anar wannan zai fara kulawa da haƙƙoƙin Allah a kansa. Idan yana kulawa da haƙƙoƙin Allah, ma’anar wannan zai kula da duk abin da Allah ya bashi umarni ya aikata, zai kula da duk abin da Allah ya hana shi ya hannu daga cikin abin da Allah ta'ala ya umarce shi, ya kula da haƙƙoƙin iyayensa, ya kula da haƙƙoƙin dangin iyayensa, ya kula da haƙoƙin abokan iyayensa, ya kula da haƙoƙin maƙotan iyayensa da al'umma da yake zaune a cikin su. Ya yan uwa musulmi, Allah madaukakin sarki ya yi mana wasiya, shi yasa zaka ga annabawan Allah sun kula da wannan janibi cikakkiyar kulawa, wato kulawa da dore ƴaƴa akan al'amarin addini. Allah yana cewa ya ayyul ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Galibin ƴaƴa, galibin iyaye so suke ƴaƴansu kafin su mutu sun mallaki kaza da kaza da kaza na dukiya, kafin su mutu sun rike mukami iri kaza da iri kaza da iri kaza, kafin su mutu sun wuce sa'a sun mallaki abin da sa'anninsu ba su mallaka ba, sun rike mukaman da sa'anninsu ba su rike ba, maganar addini ba, wannan no problem. Ko sun iya ko ba su iya ba, baya cikin abin damuwa. Muhimman abu sun mallaki duniya, muhimman abu sun rike mukamai na duniya, sun zama suwana a duniya. Allah ta'ala yake wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ga annabi Ibrahim abul anbiya yana cewa wa wasabiha Ibrahim banihi wa yaqub, wannan magana da Allah ta'ala ya faɗa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sai Allah ya ce shine abinda annabi Ibrahim ya wasiya ga ƴaƴansa banihi, wato ƴaƴansa wa yaqub da kuma annabi yaqub jikansa, yace ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allah zaba lakum ad-din, Allah ya zaba muku addini, da ya zaba muku addinin musulunci, fala tamutunna, kar ku yadda ku mutu illa me illa wa antum muslimun, ba ta kuna musulunci, ku rike musulunci har ga rayuwar ku, ku rike musulunci ya ishe ku, ku rike musulunci shine gatan ku, ku rike musulunci shine babban abin da za ku gada daga iyayenku. Am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idza qala li bani ma ta'buduna min ba'di, annabi yaqub shi ma a lokacin da mutuwa ta zo masa ya tara ƴaƴansa da jikokinsa yana musu wasiya, idza qala li bani ma ta'buduna min ba'di, bayan na mutu me za ku riga bauta, qalu na'budu ilahaka, zan bauta ubangijinka, wa ilaha abaika, wanda shine ubangijin iyayenka kai ma, iyayen naka sune Ibrahim wa Isma'il wa Isaka, ilahan wahidan, abin bauta kwaya daya, wa nahnu lahu muslimuna. Gane shi kawai muka mika wuya. Ya Luqman me yake ga ɗansa, ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Anya muna zama da ƴaƴanmu mu riga ga musu irin waɗannan maganganu, aqimi sala wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya ƴan uwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari a cikin hadisin da Tirmidhi ya ruwaito mana wanda ya tabbatar da ingancinsa. Annabi ya ɗauko Abdullahi ɗan Abbas, yana ƙaramin yaro, ya ɗora shi a kan kuturin dabbar da yake kai, ya ɗora shi a bayansa, ya ce ya gulam, ya kai ɗan ƙaramin yaro, inni wa'allimuka kalimat, zan koya maka waɗansu kalmomi na rayuwa, kalmomi na zaman lafiya, kalmomi na tsira, kalmomi na arziki, kalmomi na farin cikin duniya da lahira. Waɗanne kalmomi ne wannan? Ihfazillah, ya farka, ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka, ma'ana duk abin da Allah yake so a kiyaye kiyaye shi, kai kuma ka bar wa Allah abin da kake so a kiyaye maka. Allah yana son ka kiyaye ganinka, ka kiyaye jinka, ka kiyaye harshenka, ka kiyaye farjinka, ka kiyaye cikinka, duk abin da Allah baya so a yi da waɗannan gaban karkai. Ihfazillah tajiru tijahaka, idan ka kiyaye Allah, ma'ana ka kiyaye abin da Allah yake so a kiyaye, ko da yaushe zaka samu Allah gaba gare ka. Ma'ana da ka ce ya Rabbi, sai Allah ce na'am, sai biya maka bukatarka. Saboda ka kiyaye dokokin Ubangiji Allah subhanahu wataala. Idza sa'alta fas'alillah. Ka koya ma danka kada ya zama dan jagaliya. Kada ya zama mai matacciyar zuciya. Me yawa me yawa roke roke ka koya masa kuma ka dauko koyawar da kai masa daga maganganun manzon Allah. Idza sa'alta fas'alillah. In zaka roka karka damu karka bar zuciyarka ta mutu kana ta roke roke roki Allah. Duk wanda kake son ya baka je ka ga ya Allah, Allah sawa ne ya bani. Wallahi da kansa zai kawo maka. Da kansa zai kira ka ya baka. Ba sai ka je ya wulakanta ka ba. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Idan zaka nemi agaji, zaka nemi dauki, ka nemi agajin Allah. Ba a neman agaji a wajen wanda ba Allah ba. Ba a nema. Amma agaji iri biyu ne. Akwai wanda ya haramta ka nema a wajen wani. Akwai wanda ya halatta ka nema a wajen wani. Kana iya neman agajin ɗan sanda idan mugaye sun kawo maka hari. Aikinsa ne. Allah ya ba shi dama ya ba da gudunmawa a matsayin aikin da aka ɗauke shi ya yi za a biya shi albashi. Saboda kai aka ɗauke shi. Ga kaya za ka ɗauka ƙarfinka bai kai ba. Kana iya neman agajin wani ya tallafa maka a ɗora maka kayan. Amma duk abin da aka sani a shar'ance da al'adance ba mai iya yinsa sai Allah. Karka nemi agaji akan wannan a wajen wanda ba Allah ba. Karka nemi haihuwa ka ce wane ina roƙonka ka bani ɗa. Wane ba muruwa da kake jin wawayen mutane suna cewa halliru ba muruwa mu sha. Ba su san kansu ba ne. Jahilai ne karka daga tasu. Ba mai ba da ruwan sama sai Allah. Ba mai ba da ƴaƴa sai Allah. Ba mai ba da lafiya sai Allah. Ba mai karewa daga sharri sai Allah. In ka riƙe Allah ka gama. Wani ma'aikaci na tsaro muna magana da shi yake cewa wane ka yi hankali da mu. Na ce me ya faru? Ya ce wallahi shekara ta shida babu abin da ake koya min sai sharri. Na fi zaton ƙage wa ma'aikatarsa. Ma'aikatar tsaro ba ta koya wa jami'an tsaro sharri. Haka na fahimta, haka na ce zato. Amma ya ce shekararsa shida babu abin da ake koya masa sai yaya zai yi wa mutane sharri. In ya ga dama ya ƙirƙiri sharri ya ɗora maka kuma yanda za ka yi. Na ce su ai kai ba abin tsoro ba ne. Ni kuma yau na haura shekara 60 ana koya min yanda zan kare kaina daga sharri. Na san abin da zan gaya Ubangiji ya bani kariya daga abin da aka koya maka kai shekara 6 kai ni kuma na fi shekara 60 ana koya min. Kai naka in yinawa mu gani. In ka saki Allah ka gama yawo. In ka riƙe Allah ka riƙe komai. Ɗan uwa musulmi, ‘ya’ya amana ne a wuyanmu. Sannan karka tsammaci wai don an ce ‘ya’ya amana ne, Allah ya baka ɗa 40, ya baka ɗa 50, ya baka ɗa 30, ya baka ɗa kaza, ya baka ɗa adadi maza da mata ya baka kaza. Ba wannan ne ni'imar kawai ba. Eh ka samu ‘ya’ya ni'ima ne, amma ba shi ne ruhin ni'imar ba. Allah ya ce kar ku rudu da ƴaƴan da na baku. Kar ku tsammaci wai tilo muku ƴaƴa da dukiya da nake wai alkhairi ne wannan. Allah ya ce ayahsabuna suna tsammanin annama numiddu bihi min malin wa banin. Abinda muke agaza musu da shi muke tunkudo musu muke basu na daga dukiya da ƴaƴa musari'u lahum bil khairat. Muna gaggauta basu alkhairi ne. Allah ya ce ba haka abin yake ba. Balla ya shurun. Ba ka ɗa ba shi ne ba. ai akwai inda Ubangiji ya fito baro baro yake gaya mana cewa ƴaƴa fa suna iya zama sharri akan ubansu, ƴaƴa suna zama maƙiyan iyayensu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharuhum, ku yi taka tsantsan da iyayenku, ku yi taka tsantsan da jikokinku, ku yi taka tsantsan da matanku. Allah ya ce a cikin su akwai aduwwan lakum, maƙiyanku, wanda za su tunkuɗa ku cikin wahala, za ku tafi ku je ne ku nemo haram, sai mu kawo muku wajen saɓa ma Allah. Allah ya ce fahadharuhum, ku yi taka tsantsan, ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna, dukiyarku da ƴaƴanku Allah ya ce fitina ce a gare ku, fitina ce. Wallahu indahu ajrun aziz, Allah subhanahu wata'ala ya girmama kai dan adam da yake a sura da yake yace ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim, ya kai dan adam me rude ka, me dauke maka hankali, me shagaltar da kai, me yasa ka juya wa ubangijinka baya? Allazi khalaqaka, wanda ya halice ka, ya halice ka fa adalaka, ko ma garraka bi rabbikal karim, allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka, ya daidaita ka, kafaka kafafuwanka guda biyu da ɗaya ta ɗaya tsawo da sakan da ainihin ɗaya bisa goman inci ɗaya, tafiyarka ba za ta daidai ba. Wannan hannun naka guda biyu da ɗaya ya fi ɗaya tsawo, sai ya bayyana a tasarufinka, inda Allah ya ajiye maka gaban da ya ajiye maka, nan ne ya fi dacewa aje ya ajiye maka idanka inda ya ajiye. Ai ka kan fara idan fara akan ta yake, inda za a maida maka idanunka guda biyu tsakiyar kanka, ka shiga matsala, ana ruwa ba dama ka fita. In ka ce bari in sa hula in fita, za ka fita ba ka gani don ka rufe idan. Haƙoranka da Allah ya ga dama sai ya maka irin na giwa, mu ga tsiya. Amma sai ya maka irin naka, wani ma ka ga an haɗa masa da wushiriya. Ko da waɗanda Allah yake ba haƙora manya, za ka ga dai ba yadda za ka kwatanta su da haƙorin alhanzir ko na giwa ko wasu dabbobin da Allah ta'ala ya halitta. Kuma su ba halittarsa ce yana son su, amma yana son ya nuna bambanci tsakanin kai da su. ƴan uwa musulmi, bayan ni'imar da Allah ya mana ta samun zuri'a, to muna buƙatar kuma mu samu zuri'ar saliha mai kwantar da hankali, mai sa sanyin gani. Shi yasa bayan Allah na ƙwarai suke cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqin, Allah ka sanya ƴaƴanmu da zaka bamu, Allah ka sa su zama mana sanyin ganin ido, Allah ka sa mu zama mana sanadiyar farin ciki, wanda ɗansa bala'i ne a gare shi. To da yawa daga cikin mu ƴan uwa muna taimakawa wajen bala'in da yake samun mu daga ƴaƴanmu, akwai sakaci wajen ɗaukar nauyin da Allah ta'ala ya ɗora mana. Ka ringa haihuwa ƴaƴan da kai ka sani tsakaninka da Allah ba ka da ikon ɗaukan ɗawainiyarsu, ba ka da ikon ɗaukan ɗawainiyarsu. Wallahi wani bawan Allah ya taɓa zuwa gidana, na zo na same shi ana ruwa da daddare a ƙofar gida a zaune, ya ce taimako ya zo nema, na ce na me, ya ce wallahi wata maƙociyarsu ce mutuniyar kirki mai ibada mai ƙiyamul laili mai yawan karatun alƙur'ani duk inda ake tafsiri ba ta sakaci, kuma ta nuna ba wanda suke so sai shi. Don haka nan gobe za a ɗaura musu aure, amma babban matsalarsa sadaƙin da zai biya ne baya da shi. ni kuma na san wannan bawan Allah na ce gabata mallan da wani abin ka tambaye ni da yafi min jin dadi in taimaka maka akan sa na sani kai sana'arka a taba kake yi babur ne wata bayawar Allah ta baka kake yin a taba da shi kuma ta kwace babur din ta saboda baka kawo balan a iya sani na a yanzu baka da sana'a kuma a iya sani na yanzu matan ka uku a iya sani na kowace daya daga cikin matan nan naka uku tana daya daga cikin gidajen haya kana haya a can gidan da matarka daya kana haya a can gidan da matarka daya kana haya a can gidan da matarka daya kuma ƴaƴanka saboda larurar karantun samu a iya sani na babu guda daya mai zuwa makaranta maimakon ka ce da ni an wayi gari yau babu abin da za a ci ko an wayi gari yau da wata larura ta rashin lafiya da makamantanta sai ka ce da ni in taimaka maka ka karo mace ta hudu a wannan halin da kake ciki sai ai malam aure ai Allah ya ce du dan adam kafin ya halice shi ma ya halice abin da zai ci na ce amma ya bashi hankali duk wanda ya taimake ka akan wannan wallahi bai taimake ka ba bawan Allah ne ya fushi ya ce sai a hawa mimbari ana ta surutu amma ba a aiki da abin da ake faɗa na ce zage yadda kake zo in ka gaje ni zage inda yana fitowa da ko ina rufi na zage ko ina zage amma dai ni ina ganin duk wanda ya taimake ka karo mace ta hudu bai taimake ka ba bai taimaki ƴaƴanka ba bai taimaki matanka ba dan waka miki me amfanin ka tinga tara mata baka ƴaƴan da ka samu ba sa karatu ƴaƴan da ka samu ba su da sira wadatacciya ƴaƴan da ka samu ko ina kowa fita yake yi abinda hali yayi wani zuwa zai fada hannun mutanen banza saboda ka kasa rike shi kuma ka dora ma addini to addini ne ko har waɗansu ma su kawo wani hadisi wai an kawo wani ya aure ya kasa rike matar ya kasa rike yan wai da yazo ya ga annabi sai ce ƙara yaje ya ƙaro rayuwa ta ƙara tsanani wai annabi ya ce masa ƙara annabi mai hankali annabi mai tausayi annabi mai adalci ba zai hawaye ka ba saboda haka ƴan uwa amana ce a wuyanmu to abinda nake so in ja hankalinmu ƴan uwa kun ga wani mugun makami wani mugun makami da mu da kanmu muka bari yake yaduwa a tsakankaninmu waɗansu bayin Allah kurin saboda samu kuɗi suka halatta wa kansu sayar da ƙwaya sayar da kayan maye domin wannan kayan dandanan ake yin arziki yanzu za ka ga shagonka na matsayi da magunguna ya cika yanzu za ka ga kana sayan filaye da gidaje yanzu za ka ce fananka ya canja yau za ka ga kana sayar da wani panadol da paracetamol ka koma sayar da ƙwaya ka koma sayar da kayan maye saboda haka nan sai ka ga mutum ya manta da Allah ya manta da manzon Allah ya manta da addinin Allah ya manta da makautaka ya manta da sanin ya kamata kuma ka ganshi wai yana sallah kullun saboda ya samu kuɗi ku duba ko irin bala'in da suka jefa mu ku duba wannan bala'i na daba wannan bala'i na daba da muke fama da shi suwa suka ja mana wallahi ɗan uwa idan ba ku tashi tsaye ba akan duk wanda kuka san ya ɗauki sana'ar sai da kayan maye a cikin unguwanninku a cikin ƙananan hukumominku a cikin layukanku to ba ku tausaya wa kanku ba Allah ko ba zai tausaya muku ba kowaye ku hana shi wannan sana'ar ku hana shi tunda bai jin tsoron Allah idan kuka tabbatar bisa yaƙini yana yin wannan mummunar sana'a in kuna jin tsoron in kun kai shi ba za a hukunta shi ba ko zai ba da cin hanci ya tsira ku ɗauki mataki na ainihin wato nunawa hukumomi cewa ga fa abin da kuka tabbatar wane yana yi in ko dai a maganta muku ko ku maganta wa kanku domin makomar yayan ku ce makomar zuri'a ku ce dole ne ku dauki mataki kuma mun ga unguwanni kowa ya sa abubuwan da suka rika faruwa wanda rokin can a baya unguwanni irin su kofar nasarawa yan unguwannin sai da suka daukan mu kansu dole suka hana wannan sana'ar duk wanda aka san yana wannan sana'ar unguwa sai da suka yi kokarin hana shi yau ga unguwannin sun zauna lafiya babu dalilin da za ku bari a lalata muku kwaro yayanku a mai da su su ɗauki makamai su ringa kashe junansu shi kenan don wani kawai ya samu kuɗi don kuna jin cewa kar ku faɗa wane ya ja haushinku to ai kuma Allah zai ja haushinku sai ku zaɓi ɗaya ‘yan uwa musulmi abu na biyu ‘yan uwa bayan mun faɗi haƙoƙin iyaye akan ‘ya’yansu mu kanmu al’umma akwai nauyi a kanmu waɗannan yara masu faɗan daba hayanmu ne ƙannanmu ne maƙotanmu ne ‘ya’yan abokanmu ne mu kirawo su dole ne mu jawo su a jikinmu mu zo mu tara su mu kira su mu nuna musu muna ƙaunarsu mu nuna musu muna jin tausayinsu mu nuna musu mun damu da halin da suke ciki babbar matsalarmu in mun ga mutum a cikin matsala sai mu da ba mu cikin matsalar sai mu je mu zauna mai ta mutum wai za mu warware masa matsalarsa ba haka annabi yake ba annabi in ya ga mai matsala kiransa ake yi kiransa yake yi ya zauna da shi ya ba shi abin yi bayan ya masa tambayoyi wani bawan Allah kullum ya zo ya roƙi annabi a ɗauka a bashi ya dawo gobe ya roƙa a ɗauka a bashi ranar sai annabi ya kai zo kai kan baka da wata sana'a ne sai ban da sana'a to baka mallaci komai sai wallahi ni ban da komai daga wannan akumari da nake ɗora a gadon bayan dabba sai kuma ɗan kula da nake zuba ruwa in sha ce zai kawo musu ya je ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu annabi da kansa ya ɗaga waɗannan abubuwa a cikin sahabbansa man yashtari minni hadaini waye zai sai waɗannan abubuwan guda biyu daga wajena wani ya miƙe ya ce ya rasulu na saya dirhami guda annabi ya ƙyale shi ya ce man yazidu ala dirham waye zai ƙara akan dirhami ɗaya wani ya ce ya rasulu na saya dirhami biyu ya ce kawo kuɗin ya kawo kuɗi ya bashi annabi ya ɗauki dirhami ɗaya ce je ka siyo kayan abinci ka kai gida ka dawo ina neman ka ya je da dirhamin nan ɗaya ya sai wadataccen kayan abinci ya kai wa iyalinsa ya dawo annabi ya ɗauki ɗaya dirhamin ya bashi ya ce je ka kasuwa ka siyo min ruwan gatari banda kota ya je ya siyo ruwan gatari ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka ciro reshen bishiya aka gyara aka yi masa kota ya ɗauki wannan gatari ya bashi ya ce ka je na baka kwana 15 ka ringa zuwa jeji ka yo itace ka kawo gari ka saida ka koma jeji ka yo ita sahabin annabi ya ce ya rika yo itace ya rado a kansa kai ka fi karfin a ce kai garuwa kai ka fi karfin a ce kai dako amma baka fi karfin kaskantar da kanka da wulakantar da kanka kana yawan bara ana wulakanta ka ana gaya maka magana banza kuma in ka karba kudin ka je ka sha kwaya da su sai da ya kwana 15 annabi ya ce kar ka yi dan ganka sai bayan kwana 15 sai gashi ya zo majalisin manzon Allah sai annabi ya ga mutumin nan yayi wata irin kiba ya samu lafiya kuma ga wahala yana yi ya samu yanci yanzu gumin sa yake ci ya daina bara shin kwana 15 kamanninsa sun canja annabi ya ce ya aka yace ya rasulullahi Allah ya sa min albarka cikin umarnin da ka bani yace kaga dai nan ya rasulullahi kudi ne na yace kuma gidana yana nan da wadace a wadace da abinci yanzu ni ban da wata matsala kuma na samu sana'a haka ake yi ka kirawo shi kamar shi wa yaran nan da kuke gani wanda suka faɗa wannan marasa lafiya ne ba su da lafiya mara lafiya komai ƙauyancinsa komai kazantarsa baiwa ya zuwa gaban likita. Likita ya kalle shi a matsayin ɗan ƙauye, ƙazami, bagidaje, wannan baya buƙatar a tantambaye shi me ke damunsa, kawai a rubuta masa magani ba zai warke ba. Komai ƙauyencinsa, likita sai ya tambaye shi, me ke damunka? Tun yaushe, da wani magani kai amfani. Wannan lokacin ma ya ce, je ka kawo min magungunan da kai amfani in gani. Idan ya kawo, likita ya zo ya rubuta masa nasa maganin, har yanzu likita bai yarda da kansa ba, ya ce ka dawo bayan sati biyu mu gani. Jarraba yake, abin da aka bashi din nan zai warkar da rashin lafiyar ko kuma ba zai amfani ba, me za a yi a canja masa wani. To kai kana son ka warware wa mutum mara lafiya cutar da ke damunsa, amma bai isa ka tattauna da shi ba, bai isa ka zauna da shi ba, yana can kana nan ƴan boko da sarakuna da ƴan siyasa, an je an taru an yi mitin, wai za a maganta matsalar talauci, duk cikinsu ba wanda ya taɓa yin talauci, bai san yadda ake talauci ba, bai taɓa zama talaka ba, shi ba ɗan talaka ba ne, amma ya zauna wai za a warware matsalolin talakawa da matsalolin rashin aikin yi, a kirawo wanda ba su da aikin. Kai me ya jawo ba ku da aiki? Da wata dabara kuka iya yi ba ta yi nasara ba. Me ya za ku iya yi a shawararku, a ganinku, inda za a yi muku me shi ne za ku iya yin aiki? Waɗannan masu daban nan a kira su. Me ya je ba ku cin wannan bala'in? Su faɗa da bakinsu. To a shawararku, a ganinku, me ya kuke ganin in an muku za ku daina wannan bala'in? Za su yi magana, sai a dubi abin da suka ce, a zo a zauna a yi nazarinsa, wanda za a miƙa hukuma a miƙa mata, wanda za a miƙa masu kuɗi a miƙa musu, wanda za a miƙa sauran al'umma. To jama'a, yaran nan ga bala'in da ke damunsu, su da kansu sun ba da shawara ga yadda za a yi su warke daga wannan masifa. Ɓangare kaza na hukuma ne, ɓangare kaza a nemi masu kuɗi, ɓangare kaza na kaza, yadda za a samu a shawo kan matsalar. Amma yara sun haukace, sun ɗauki makamai, wai sai a ce a haɗa su da 'yan sanda, a kama su, a ɗaure su, a dake su, a yi kaza. Ƙara ziga su kuke yi, ba za su warke ba, ba za su daina ba. Saboda haka ƴan uwa, inda gaske muna son magantawa kanmu wannan bala'i, wannan matsala. Babban abin da yake a gabanmu, na farko mu ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mana. Mu kawar musu, mu nesanta su daga inda suke koyo irin waɗannan bala'i. Duk galibi daga fulafulai ne, fina-finai da ake kalla, daga nan bala'in ya taso. Mu haramta musu kallon abin da muke ganin zai dagula musu. Mu raba su da mugayen abokai. Mu tsaftace unguwanninmu daga masu sayar da waɗannan kayan mayan, wanda ya jawo 'ya'yanmu suke neman zama ba 'ya'yanmu ba. In kana ganin yau ka tsallake, baka san me Allah zai go ba. In kana tsammanin kana da rai, ka sha, za ka mutu, baka san inda 'ya'yanka za su koma ba. Da haka nan, ba mu da mugayen maƙiya, macuta, maciya amana a unguwanninmu fiye da masu da irin wannan kayan maye. Wallahi su ne cikakkun maƙiyanmu. Wallahi gara su da kowane inyamuri, gara su da kowane arne, suna sallah suna lalata mana ƙwaƙwale. Suna sallah, za ka ga mace da hijabinta da komai, amma wai ƙwaya take saidawa. Ita mai sayan ta sani, sai a zo ta wata hanya, sai ga wannan ya bayar, wannan ya karba, an wuce. An samu sana'a. Shikenan za ta sa gwal irin wadda matan masu kuɗi suke sawa, za ta sa atamfa irin wadda matan masu kuɗi suke sawa, za ta yi kaza, za ta kecere ni, za ta yi waye, ta irin wannan hanyar. Shi ma mai sayarwar zai yanzu ya tashi daga talauci, Allah ya hore masa, yanzu burinkakantinsa ya ƙara burinkasa, ya sayi gidaje, ya sayi filaye, yana sa sutura irin wadda ya ga dama, yana cefane irin wanda ya ga dama. Amma daga ina yake samu waɗannan abun da yake waɗannan abun? To ƴan uwa, ina kiran mu, mu daina raki kawai, mu daina ihu sai abu ya faru mu ce la haula wala quwwata illa billah. Duk waɗannan abubuwan da muna jinsu a nesa da mu, kullum suna ƙara matsowa, suna ƙara matsowa. Sannan duk inda aka zo za a yi biki, ku taru ku ce wannan DJ ɗin da ake kar ku ƙara bari a yi. Daga nan ne bala'in yake tasowa. Da an fara, yanzu na za ka ga wani ya maru wani daga wacce unguwar, sai ɗan wannan unguwar ce kai, kamar da ɗan unguwarmu, sai na rama masa. Daga nan sai bala'i. Daga nan sai ka ga tini, in ba ka yi sa'a ba ka ga gawa waki. Duk inda aka yi wasa, aka ce an ɗaura aure, kuma ina kiranmu mu dawo da ɗaurin aure cikin masallatai. Duk mara kunya yana jin nauyin a ce ya zo ya tada wasu ma a cikin masallaci. In mun dawo da ɗaurin aure cikin masallatai, duk da cewa galibin abubuwan ana yin su ne a gurin da ake bukukuwa ba inda ake ɗaura auren ba. To an dai rage. Waɗansu a gurin ɗaurin auren a yi a can kuma wajen biki a yi. In an zo wajen biki, da an zo za a yi mana wannan kaɗe-kaɗen banzan mu hana. Saboda ba a fara su a ƙare lami lafiya. Kar mu bari a yi. In mun ɗauki irin wannan matakai, to mun yi iya namu, saura mu bar wa Allah, ba zai bar mu da kanmu ba. Ba zai bamu da dabarunmu ba, ba zai bamu da wayenmu ba, zai shigo ya taimaka mana ya ga cewa lalle da gaske muna son mu fita daga cikin wannan bala'i. Allah ka shirye mana da al'ummarmu, Allah ka shirye mana da matasanmu, Allah dukkan waɗanda suke yin sana'a da za ta gurɓata mana hankalin 'ya'yanmu da jikokinmu da maƙotanmu, Allah ka hana albarka ta shiga cikin zuciyarsu, Allah ka sa abin da suke samu ya zama musu bala'in duniya da lahira. Allah Ubangiji ka hana su jin daɗin dukiyarsu. Allah duk abin da suke samu ta irin wannan hanya. Allah ka sa ya zama musu bala'in duniya da lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa tubu ila jami'i la'allakum tuflihun wa sallu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa qumu ila salati.